hasa na mwani Amerika ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an nuna lafiya. Khadija Shari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 4 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makalan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. A yau Lahadi kuma mun Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. An ci gaba da gumsa faɗa a tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke dauke da Armeniyawa a Azerbaijan.
To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da sabon dokar visa wacce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Fabrairu, dokar da aka fi sani da NVP a Turance, wacce ta fara aiki a farkon wata na Oktoba. Za kuma mu leƙa ƙasar Ghana, inda za ku ji cewa dandalin 'yan sanda a ƙasar ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan Disambar wannan shekara. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. Cikin bidiyon mai tsawon minti hudu, shugaban na Amurka ya kara da cewa a lokacin da aka bashi gado a asibitin sojoji na Walter Reed a ranar Juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus. Amma ya kara da cewa a yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na komo bakin aiki, kamar yadda kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya rawaito. A cewar Trump, yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta White House ya kare kansa, to amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulle kansa a ɗaki a sama. Shugaban na Amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke bashi kulawa da kuma shugabannin kasashen duniya da Amurka wanda suka mika sakonninsu na fatan alheri. 'Yan majalisar dattawan Amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan Oktoba yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar dauke da cutar ta coronavirus. Amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaɓin da shugaba Trump ya yi na wacce za ta rufe gibin da aka samu a kotun kolin ƙasar zai gudana kamar yadda aka tsara, duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna buƙatar a gudanar da gwajin cutar COVID-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar, kamar yadda kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya rawaito. Shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell ya ce za a fara zaman tabbatarwa da mai shari'a Amy Coney Barrett zaɓin da Trump ya mata a ranar 12 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara, ko da 'yan Democrats sun amince a soke zaman da majalisar ta saba yi domin a gujewa yada cutar ta COVID-19. Daidai safiyar ranar Juma'a, sanatocin jam'iyyar Republican uku suka sanar da cewa sun kamu da cutar. Sai dai shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Charles Schumer ya ce idan dai har barazanar cutar ta COVID-19 ta kai ga a fasa zaman majalisar, to zaman tabbatarwa da Barrett makamanta ma na tattare da hadari. A yau Lahadi, hukumomin Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. A watan Maris, hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra wanda ke samun halartar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar COVID-19 ta bazu. Lamarin da ya sa kasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a daƙile yaɗuwar cutar. A halin da ake ciki, mutum 6,000 kawai ake bari su shiga masallacin na Makka, sannan 'yan ƙasar ta Saudiya da mazauna ƙasar ne kawai ake bari su yi aikin umrar a wannan mataki na farko da hukumomin suka ɗauka na buɗe masallacin. Baya ga hakan, akan ba kowane mutum sa'a 3 ne kawai ya kammala aikin umrar.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da sabon dokar visa wacce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Fabrairu, wanda aka fi sani da MVP a Turanci, wacce ta fara aiki a farkon wata na Oktoba. Wakiliyar mu Madina Dauda ta hada mana wannan hoto akan abin da sabon dokar ta kunsa.
Wannan doka da ake kira New Visa Policy a Turanci yana dauke ne da wasu sauye-sauye da mahukuntan Najeriya suka kaddamar tun watan Fabrairu na bana domin sabunta hanyoyin shige da fice da za su yi daidai da zamani, kamar yadda shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Daidai ya yi mani ƙarin haske.
Muni kundin littafi wanda na kaddamar ni da kaina sati da ya wuce, wanda zai bada yanda za su aikatar da shi duk ma'aikata daga da suke waje embassies dinmu da consulate da suke waje za su yi amfani da shi don bada wannan visa. Na biyu, mun horar da ma'aikata saboda su san yanda za su yi aiki da wannan sabon visa. Na uku, haƙƙi ne akan ministan cikin gida, wato minista Ogbeni Aribasola, ya duba kuɗin visa saboda kowa a yi masa kuɗin visa a yanda yake karɓan ɗan Najeriya. Wato ba wai an sake kuɗin visa ba ne, mun sake duba shi ne ta yanda idan ƙasa tana cajin 'yan Najeriya visa kuɗi kaza, mu ma haka za mu rama, don haka diplomasiya ta ce. To alhamdulillah wannan sabon visa ya daban take da sauran bizoji da muke da shi da. Kamar yadda muka sani da bizon Najeriya kashi shida ne, amma yanzu alama ta kai ta wajen 79. Wato duk zuwan da za ka yi Najeriya akwai irin karɓar da za a yi maka. In za ka zo a harkar kai hirar kasuwanci akwai biza da za a baka. In ka zo ka ziyarci 'yan uwa akwai biza da za a baka. In ka zo yawon nishaɗi akwai biza da za a baka. In ka zo zama akwai irin biza da za a baka. So wannan biza tana da kala daban-daban. Wannan biza daban take da sauran bizan da muke amfani da su a da.
To sai dai wannan mataki ya dauki hankalin Hajji Amadu Ibrahim Baba, wacce ta tsokaci tana cewa
an dade ana yi a wasu kasashen duniya, amma Dubai ba. Tunda ta fara tasowa, na tuna na taba shiga jirgin su daga Lagos na tafi Ingila, zan dawo sai ni sha'awan ya da zango na 'yan kwanaki. Sai na tambaya anan wajen inda ake tambayan kamar information desk, aka nuna min inda zan je in nema. Na je cikin rabin ko minti 30 ban yi ba na samu visa na shiga gari. Saboda wannan ma yasa yawanci na fi so in hau jirgin su, saboda duk inda na je a duniya in zan dawo na ya da zango, in ta raya min na ga ina da dan sauran canji aljuna da zan iya rayuwa ci ba tare da matsatsi ba. Kawai sai in je in yanki in har samu visa, sai in shiga gari in je in ɗan kwanaki na an dawo. Kaga wannan yana taimakawa sosai matuƙa. To Najeriya ta fi shiga da wannan tunani ne mai kyau in dai za a assasa ta. Amma fa Najeriya ta shirya a yi yanda zai ji tabbata, ba a zo a ce za a yi ba kuma daga baya a zo a samu mishkiloli.
To yaya ƙwararre a fannin zamantakewar ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ke kallon wannan batun?
Babban abin da ake so a cimma shi ne haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Wato a sauƙaƙa yadda masu shigowa da kasashen waje za su rika samun visa a ƙasar nan, wanda kuma wannan zai sa a sami kuɗin shiga, ta wani ɓangaren kuma masu son zuba jari da ma dai yin kasuwanci da sauran harkokin cinikayya za su samu damar shiga ƙasar ba tare da wata matsala ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da Fashion Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu dauke da sauran labaran duniya.
An ci gaba da gubza fada tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke dauke da Armeniyawa a Azerbaijan. Da yammacin jiya Asabar, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce dakarunsa sun daga tuta a wani muhimmin gari da ake kira Madagis, sannan sun karɓe ƙauyuka da dama. Ita kuma ma'aikatar tsaron Armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin Azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari, yayin da mai magana da yawu Sushan Stefanian ta ce an yi wani gagarumin fada inda har dakarun Armenia suka kaɓo jiragen yakin Azerbaijan guda uku. Sai dai ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta musanta ikirarin cewa an harbo jiragen nata, inda ta ce dakarun Armenian sun kai hari kan wani yanki da fararen hula ke zaune. Ita dai Azerbaijan bata fitar da adadin dakarunta da suka mutu ba, ko da yake hukumomi sun ce an kashe fararen hula 19 sannan wasu 55 sun jikkata. Jami'ai a Guatemala sun ce sun tarwatsa wani ayarin bakin haure da suka taso daga Honduras da niyyar isa kan iyakar Amurka. Lamarin da ya sa aka mayar da sama da mutum 3,000 gida cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Tun daga ranar Alhamis, dubban bakin hauren suka fara tsallakawa cikin kasar ta Guatemala ba tare da izini ba, amma hukumomi sun ce da yawa daga cikinsu sun zaɓi su koma gida bisa raɗin kansu, abin da yasa aka saka su a motocin bus aka mai da su kasar su ta Honduras. A ranar Juma'a ayarin bakin hauren ya kasu gida biyu, inda ɗaya ne fi yankin da ake kira Pit da ke arewacin Guatemala, ɗayan kuma ya nosa zuwa kan iyakar birnin Tapachula da ke kasar Mexico. Sai dai ayarin da ya nufi arewacin Guatemala ya yi karo da 'yan sanda da sojoji da aka jibge a yankin, inda suka jisake da yawa daga cikin bakin hauren zuwa gida.
Gaida Mahmud Lalo da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tambayar 'yan sanda a kasar Ghana ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan Disambar wannan shekara. Yan sanda sun bayyana haka ne yayin da aka yi bikin yaye sabbin 'yan sanda da aka ɗiba a kasar. Garidun Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoton da aika mana daga Accra.
Gabaki daya recruit 372 da sun kaso musamman horo a watan Fabrairu shekara ta 2020 suka kammala samun horo din. An caje recruitin su kare zaman lafiyar da kasar ke da shi yanzu. Babban jami'in zartarwa na tallansu Dr. Christopher Fruitbell ya ce gwamnati za ta ci gaba da baiwa ma'aikatar 'yan sanda taimako da suke bukata. Dan haka na bukace ku fita ku tabbatar akwai zama lafiya gabani da lokacin da ake yin zabe da bayan sa. Gane ce fa kadai kasar da muke da ita. Dan shi kar mu yadda wani ya birkita mana zaman lafiyar da muke murewa yanzu. Yayin da za a iya aika ku wurare daban-daban za a bukaci dukan ku ku dage wurin kare dokar kasar ko kare al'ummu na gida da masu ziyara. Darajar janar da ke da bangaren tsaro na su zaman kansu na 'yan sandan Ghana COP Mike Edu Amankwa. Wanda shi ne jami'in kula da horon ya ce 'yan sandan Ghana ba su jahilci aiki da ke a gabansu ba. Yayin da kasar ke shirin gabatar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na shekarar nan, mu 'yan sanda ba mu jahilci irin jan aiki da ke a gabanmu ba. Tuni dama an soma hayaniyar siyasa, tarin jerin gwano bore, arangama, harhare, lalata allunan jam'iyyar siyasa da protest da ake dangantawa da zaɓuɓɓukan. Tuni aka soma su. Akan haka akewa matasa kashedi kar su yadda a yi amfani da su a matsayin masu ƙarfafa tada fitina. Ku guje wa duk wani abu da zai kawo tashin hankali da za a dandanta ku da wata jam'iyya. Ya ƙara da cewa ku dai ku kasance a shirye, ku san za su sheƙo zuwa gare ku, ku yadda za ku yi gamayya da su. Kuna masu nuna musu kalar siyasar ku, su bari ku taya su ta yadda zaune tsaye da sunan siyasa. Ku yi hakuri kar ku tarairaye su har ku kai ga nuna musu kalar siyasa din naku. Za ku tsaya ne daram a matsayin 'yan sanda domin tunawa da bayyanar da miyagun ɗiya bayan kun gane jam'iyyunsu tare da hanzar da gabatar da su su amsa tambayoyi akan aika-aikansu. An dai caje sabbin rukutun su nuna halaye na gari yadda za su sa jama'a su ƙara yin amanna da su da kuma aikin 'yan sanda ɗin baki ɗaya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Haɗi da Ridwan Abbas. Wannan shi na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni, Madina Dahiru mai shanu, a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo.
shirin da ke tabo duk wani lamarin da ya shafi yanar gizo. To a cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita kan yadda yawan amfani da waya zai iya shafar lafiyar mutum. A yau za mu duba yadda amfani da internet ke shafar walwalar matasa a gida da kuma wasu batutuwa masu alaƙa da wannan maudu'in. Bari na haɗa ku da abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf wacce ta tattauna da wani matashi kan wannan zancen. Sai ku kasa kunne masu sauraro. Halima gare ki. Za mu tattauna da matashi wanda ya gwanance a lamuran da suka shafi yanar gizo wato Aliyu Amin a kan yadda amfani da internet ke shafar walwala a gida. Mana Aliyu, ya kake ganin batun amfani da internet a gida?
Assalamu alaikum. To shi internet abu ne mai amfani, abu ne mai fa'ida game da rayuwar dan adam gabaɗaya. Ta bangaren siyasa, kasuwanci, ilimi da kuma bangaren zamantakewa. Duk abin da aka sani da yake da amfani dole shi ma zaki samu haibinsa. Yana da fa'ida sosai. A yanzu ma yana da wuya ka je gida a ce ba za ka samu internet ba. Saboda yanzu kamar zaman da ake yanzu na wannan COVID-19 din a ce babu internet a gida kin ga ai akwai dan matsala. Saboda yawanci zaki ga yara sun yi shafo wata da watanni suna gida, babu makaranta, babu mu'amala da abokansu saboda dokokin da aka sa daga jami'an kiwon lafiya. Amma wannan internet din zaman sa a gida yana da amfani saboda yaran za su iya dan catching up da harkar karatu. Da su iya yin wasanni, akwai wasanni kala-kala a shi gida kuma yana cire cewa wani sa'in zaka zo kaga kana zaune a gida ba za ka iya fita ba babu abin da za ka yi. To amma idan ka zo kana da internet din nan, kana da yar data din nan, za ka iya dan browsing, ka shiga nan, ka shiga can, ka yi kallo, ka ga abubuwa, shi ga yana da amfani.
Na'am, shin akwai yadda amfani da internet ka iya shafar walwalar iyali?
Yana yi fa, kin ga kaman akwai examples da yawa. Yana da cikin ɗan matsalolin da zan ce ake samu da shi amfani da internet. Saboda yanzu muna cikin wani zamani ne da zaki zo ki ga kin shiga gida, a gida ne kana tare da iyalinka ko kana tare da ɗan uwanka duk a gida. Abu ne wanda da an sani in ana zaune irin haka za a zauna a yi hira, a ba da labari, yau na yi kaza, gobe kaza, jiya. A irin dai a yi kan mu'amala dai ana ta kira. Amma a yanzu mafi yawanci idan kika shiga sai ki je ki tarar da kowa na kan wayarsa. Kowa hankalinsa ya riga ya tafi wani wajen, yana ba wannan na duba harkar bal, a'a shi mai gida na duba harkar kasuwanci. Madam maybe ta dan hau Instagram tana dan duba wani sabon tailor ne ko wani sabon dinki ne a gari. To haka sai ki zo ki ga yanayin mu'amala a gida ya canza saboda wannan abu na dauki hankalin kowa da kowa. So kinga wannan yana affecting din yanayin mu'amala. Eh, yana ɗaya daga cikin abin da yake affecting din mu'amala a cikin gida. Ko kuma sai ki ga yaro ka zo kana so ka ji labari yau ya me yayi ko ya dawo daga makaranta ne ba, amma saboda wannan internet din da yake kai a gida sai ki ga hankalin yaro na can. Yaro ma ba zai san ko mahaifinsa ya dawo daga aiki ba, litinin ya zo ya masa sani da zuwa ba, litinin su dan samu su dan tattauna a dan yi zance a yi wasa da yara a kai wannan lokaci ba. Saboda ya gwammace ya zauna kan dan iPad dinsa ko kuma yar computer ko kuma yar waya a je a yi ta wannan da nan da. So yana affecting. Kuma zaki zo shiga daga baya wata ran idan aka zo aka zauna ma sai shiga hirin ma da za a yi babu, saboda an riga hankali ya riga ya tafi, an riga an bari wannan abin ya zo ya shiga ciki ya yi affecting wannan yanayin yadda aka saba mu'amala. Sai ka zo ka ga to in dai ba wai hirin ma ko da za a yi hirin, hirin ne akan abin da aka gani akan internet, ba wai hirin abu dai na kawai yau da gobe, very normal ba.
Shin ka gamsu da maganar da marigayi Albert Einstein ya faɗa, ya ce akwai lokacin da za a zo fasahohin zamani za su fi mutane wayo?
A tabbas sosai, ga shi nan duk muna gani yanzu kaɗan-kaɗan harkar technology ɗin gaba ɗaya yana mamayar kowane ɓangare na rayuwar. Za ka zo ka ga abu za ka gani a waya sai shiga mutum yana ta mamaki kamar wani abu ya yana tuna. Ka duba ba abin da na zana sa a kan. Ya buga lissafin nan ba haka ba daidai ba ka zaɓa. Ai, marigayi mun shiga wannan zamanin sai dai kuma kawai dai mutum ne kai karan kanka za ka zo, shi sa neman ilimin dai ba wai za ka daina shi ba ne, za ka ci gaba da yi saboda kai ma dai ka ɗan samu ka yi computing, because abin da abin tsoro. Yanzu za ki zo ki tafi wurin aiki ma za ki zo ki ga na'urorin ma da ake amfani da, sai ki ga ba a ma buƙatan shi ɗan adam ma ya yi zai yi. Saboda akwai na'urori ga su nan kala-kala da su za su yi aikin. Aikin da za ka nemi mutane goma za su yi, amma sai ki ga na'ura guda ɗaya, computer ɗaya ko wani technology guda ɗaya da aka yi shi zai zo ji ya yi wannan aiki. To mun fara to wannan magana da Albert Einstein ne gaskiya ne mun fara shiga wannan zamanin ga shi nan muna ganin kullum.
To a gaida Malam Aminu da wannan bayani. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Godiya ta musamman ga abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Nishe Tafu, Medina Bahirmi, daga nan birnin Washington DC.
Madalla a daidai Madina mai shani yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Sakon na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gurmusa da Masar da Baba Gana Sabantu Chadufa inda suka ce assalamu alaikum sashin Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne cikin takaici, ba mu dama mu tsokaci kan kisan da wata mata ta yi a interview a jihar Kano sakamakon an mata kishiya. Hakika muna tarda Allah wadai da wannan abin da ta aikata. Muna kuma kira ga hukumomin jihar Kano da tabbatar wannan mata ta fuskanci hukunci daidai da abin da ta aikata don ya zama darasi ga masu irin ɗabi'arta. Sakon na gaba kuma mun samu ne daga Yusuf Yahaya Micika daga jihar Adamawa. Shi kuma cewa yayi salam VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin jihar Adamawa da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da Annabi su gaggauta gyara gadar dulcin da ke karamar hukumar Micika a jihar Adamawa. Hakika ana yawan samun asarar rayuka al'umma shekaru shida kenan da suka wuce yanzu tunda suka lalace sanadiyar rikicin Boko Haram. Fatan gwamnati ta ji kukanmu. Shi kuwa Bakka Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa iyayenmu mata su rage bakin kishi da suke da shi domin babu abin da hakan zai haifar musu da shi daga ƙarshe sai nadama da cizon ƴar yatsa, kamar dai yadda wata mata a jihar Kano ta kashe ƴaƴan cikinta guda biyu da hannayenta saboda kishiya. Sai kuma saƙon Alimadu Baza shi kuma cewa yayi salam muryar Amurka, idan har ƙungiyoyi da wasu mahukunta za su shawarci gwamnan jihar Borno da ya rage sa kanka cikin hatsari wajen yawan shiga ƙauyuka da yake yi duba da irin har-haren da ake kai masa, me yasa ba za a kalubalance ita gwamnatin tarayya da kullum take ikirarin cewa ta ci ƙarfin ƴan ta'adda, alhali kuwa babu abin da ya canzo. Mun kuma sake samun sako daga Isa Lawal Girgir mazajin garin Girgir jihar Yobe, shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya kwatanta ƙasar Najeriya da ƙasar Saudiya wajen ƙarin kuɗin man fetur da shugaba Buhari yayi kan bai dace ba, domin mutanen Saudiya ba sa cikin talauci kamar yadda 'yan Najeriya suke. Sai kuma ga sako mun sake samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masar inda ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi tsokaci kan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Hakika cikin wannan makon ne Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka, sai dai kash wannan ranar ya zo daidai da lokacin ƙasar ke cikin matsaloli da dama. Yana da kyau duk mai ruwa da tsaki a Najeriya ya cire son rai ya ƙara zajircewa don ƙara ciyar da ƙasar gaba. Da fatan mu ma talakawa za mu tsarkake zuciyoyinmu. To ma Dalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. Cikin bidiyon mai tsawon minti hudu, shugaban na Amurka ya kara da cewa a lokacin da aka ba shi gado a asibitin sojoji na Walter Reed a ranar Juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus, amma ya kara da cewa a yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na komo bakin aiki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. A cewar Trump, yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta White House ya kare kansa, amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulle kansa a ɗaki a sama. Shugaban na Amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke ba shi kulawa da kuma shugabannin kasashen duniya da Amurkawan da suka mika sakonninsu na fatan alheri. 'Yan majalisar dattawan Amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan Oktoba, yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar ɗauke da cutar ta coronavirus, amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaɓin da shugaba Trump ya na wacce za ta rufe giɓin da aka samu a kotun kolin ƙasar zai gudana kamar yadda aka tsara, duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna buƙatar a gudanar da gwajin cutar COVID-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar. A yau Lahadi, hukumomin Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai sarki bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. A watan Maris, hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra wanda ke samun halattar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar COVID-19 ta bazu. Lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a daƙile yaduwar cutar. An ci gaba da gubsa fada a tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke ɗauke da Armeniyawa a Azerbaijan. Da yammacin jiya Asabar, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce dakarunsa sun ɗaga tuta a wani muhimmin gari da ake kira Madagis, sannan sun karɓe ƙauyuka da dama. Ita kuma ma'aikatar tsaron Armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin Azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari.
Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Mun za mu da kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa, Saliyu Fahimi wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari, ke muku fatan alheri. A huta lafiya, ma assalamu.